darasi na 12 na manta ban fara kullum ba. A wannan tambaya ta biyu, malam in mutum yana mai duguri da zama sai ya koma Kano da zama, to in ya koma mai duguri garin su, to yaya kasar ta kama masa ko yaya abin yake? Sannan a mutum zai iya cin abinci da mahaifinsa? Tambaya ta biyu don game da wanda ya taso daga Maiduguri ya dawo Kano. Akwai wanda malamai suke ce masahibul manzilatain, in ya taso ya bar Maiduguri kenan gabaki daya, ya dawo Kano da iyalinsa, to ya zamanto dan Kano. Maiduguri ko da can ce mahaifarsa iyayensa suna can ba garin sa bane, domin Imam Malik cewa garin da yake garin mutum shine inda yake da iyali, yake da kuma wanda masu masa hidima, wato yana da gida mazauni da masu masa hidima, wannan shine garin sa. To in a ce da ya taso Maiduguri Allah, wato yana da mata fiye da daya, ya bar daya a can, daya kuma tana nan, to ya zama to mai gida biyu, ko ina yaje mazo, ko ina yaje gida ne ba zai yi kasar ba. Amma yayin da ya zama to kan cewar ya taso gabaki dayan sa, bil jamali wa ma hamal, ya taso ya dauna a Kano, to Maiduguri ta zama to masa a wato bakon waje, in yaje zai yi kasaru, in dai ba zai zama wanda yake mai tsawo kamar yadda malamai suka kiyasta suka ajiye ba, mafiya yawan sun aje kwana hudu cikakku. Na'am, inda iyalin ya je Maiduguri, inda mutum iyalin sa suke nan ne mahallin sa, wannan shine tarifin fuqaha, inda iyalin mutum suke nan ne mahallin sa, ba inda iyayensa suke ba. To la'alla wani zai ce to wanda bashi da aure fa, wanda bashi da aure shi wannan za a yi itibari da gida, abinda yake inda zai zamanto gidansa shine inda zai zamanto cewar in yaje za a hidimta masa, a kula da shi, saboda haka inda iyayensa suke nan ne zai zamanto gidansa. Kamar dan makaranta, mutumin da yake iyayensa suna Maiduguri, ya taho Kano karatu, saboda haka tsawon zaman da zai yi a Kano zama ne wanda yake na zama, wato zama ne mai tsawo, don haka zai cika sallah, saboda ya zai dauki hukuncin iqama, baya hukuncin matafi. Amma in ya koma Maiduguri ya je hutu, ko da kwana ɗaya zai yi, tunda can ne iyayensa suke, can ne gidansa, can ake hidimta masa, ya koma gida zai cika sallah. Amma yayin da ya yi aure, to shikenan ya zamanto magidancin kansa, ya zamanto ya da gidan kansa, in ya je wajen iyayensa ya je ne a matsayin bako. Na'am, yawwa, idan zai je Maiduguri kuma zai tafi da iyalinsa, daga shi har iyalin duk baki ne, duk ba su da hukuncin iqama, tunda ita ma ai sai ka shirya mata yanda zai zamanto kan cewar tana zaune a wajen zama mai duli, har ya zamanto kan cewa ta yi maka hidimar da za ta zamanto, sai in wajen ya zamanto mata gida wajen iqama, mudun in yai haka zai zamanto daga shi har iyalin duk hukuncin matafiya ne. Ba zai kasaru ba, yau ɗalibi ma mun ce wanda zai zo ya wata uku da sauransu ba zai yi kasaru ba, ballantana wanda ya je zai yi shekaru. Akwai abin da ake nufi a hukuncin iqama, tsayawa a waje tana warware hukuncin kasaru, tana warware hukuncin kasaru. Iqama a waje, ka je ka zauna, zama wanda yake a zama ne da zai baka hukuncin mazaunin wajen, da har zaka rinka abinda in ba mazaunin wajen bane zai yi, in ba mazaunin wajen bane ba za ka yi ba, to na ya baka hukuncin mazauni. Amma kamar mutumin da ya zo waje ya san kan cewa, kamar yadda bararo suke yi, su zo su dan tsaya a waje za su tashi, ko kuma kamar mutum yana tafiya, irin masu zuwa China din nan sun je su yi kasuwancin su ne su dawo. Yanzu mutumin da zai je China ya je kawai ya kasuwancin sa ne ya dawo, ya kama maganar abin nan a sayan mota a wajen, ya ajiye ta a wajen da gida da sauransu, ka san cewa bai yi niyyar zama ba. Amma mutumin da zai je waje har ya zamanto ya sami gida, ya zamanto ya sai mota, yayi abin da mazauni yake yi, to wannan in ya zauna, in ya je zai yi wannan irin wannan zama mai wannan tsawo, dole hukuncin mazauni zai dauka, hukuncin iqama zai dauka. Akwai wanda suka saba cikin malamai, tunda ba wannan magana ce babu nassi a kai, akwai wanda suka saba cikin malamai wanda suke cewa idan mutum ya je waje, in dai ya je ba ya je ya zauna dindindin bane, ya je niyyar dawowa, komai tsawon da zai yi, komai tsawon zaman da zai yi kasar zai yi, wanda yake shine kaulin a wannan zamanin, shine kaulin Sheikh Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. wannan ya ce menene matsayin a yi gwaji na HIV a tsakanin ma'aurata kafin a yi aure. Wannan hukuncin ya halatta, kuma idan akwai riba, in akwai tuhuma, yakan iya zamantowa wajibi domin tsare rai, tsare wato a rai yana daga cikin larura a cikin shari'a. Kuma wannan cuta an san cewa za ta iya kai rai ga halaka, saboda haka duk abin da zai hana wannan yana zamantowa wajibi, inda ya zamanto kan cewa akwai tuhuma, saboda irin yanayin rayuwar ɗaya daga cikin ma'auratan zai iya zamantowa wajibi sai an yi wannan. Don haka shi wannan yinsa, musamman kuma amma yinsa a wannan zamani in ma babu tuhuma ɗin, ya dace, ya kamata a yi. Sannan yawa tambaya ta biyu da ya ce ya halatta mutum ya ci abinci da mahaifinsa kwarai, ya halatta, ba abin da zai hana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku haɗu wajen cin abincinku, za a samu ku albarka a ciki. To kuma a haɗuwa ɗin mutlakance, ba ƙayyade ba, babu baya daga cikin kuma rashin ladabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da matansa, suna haɗuwa gabaki ɗaya su ci abinci. Mu anan wajen malam Bahaushe sai ya ce raini zai shiga tsakaninka da matanka. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake sunnata mana, ya nuna cewa wannan rainin ba rainin da ake gudu ba ne, in ma rainin zai shiga ya shiga, na wajen raini ne na sunna. Yawa genotype shi kuma aje a gwada a gani yaya irin jinin mutum yake da jinin matarsa, domin idan ya zamanto akwai waɗanda suke da nau'i na jini, ɗan da za a haifa zai iya zamantowa sikila mai wannan cutar, wadda za ta zamanto cewar tana sa yara kullum suna cikin rashin lafiya da laulayi. Za a iya yin wannan dan a gane, shi ma babu laifi dan a yi. To amma waɗansu za a yi, kuma duk da haka ɗin kuma wannan ba yana nufin kan cewa idan an gano cewa za a iya haifan ƴaƴan, auren zai haramta ba, saboda ta yiwu suna da wannan genotype ɗin nasu wanda zai sa su haifi ƴaƴa sikila ɗin, ta yiwu ya zamanto ba sikila ba ne, ta yiwu ya zamanto sikila ne kuma Allah ya kaddara masa rayuwa. Allah ya niyyar ya zamanto cewa ya jarabce su da kula da wannan yaran, domin watakila wannan ita ce hanyar aljannasu. Wannan ba zai hana a yi aure ba, don saboda wannan wallahu ta'ala a'ala. Sannan tambayar su ta biyu ce mutum ne yake da ciwon hauka wajen shekara 15, to wani lokacin ya dawo daidai, wani lokacin ciwon ya tashi, to zai yi da azumi wajen ramawa. Idan azumin da ya zamanto masa ya zo masa lokacin tashin rashin lafiyar ne, ba zai rama shi ba, an ɗauke masa, saboda hauka yana daga cikin abin da yake sauke taklifi. Don haka idan lokacin da ya kwanakin da azumin ya zo ya same shi a cikin wannan hali na gushewar hankalinsa, da iya sallolin da ya yi da suka zo suka da iya sallolin da suka wajaba a gare shi a cikin wannan hali, ba zai rama su ba, saboda an ɗauke masa taklifi a wannan hali. Don haka zai yi azumi lokacin da yake cikin watsakewarsa da hankalinsa, lokacin kuma da yake bashi da hankali ɗin, ko da ku ya yi azumin bai karɓu ba, kuma amma ba za a wajabta masa sai ya rama ba. Ya ce wannan wani mutum ne wai baya haɗa ƙafa da mutane a cikin sallah, hatta ‘ya’yansa, ko masallacin a gidansa yake. Idan ka matso sai ya matsar da ƙafarsa, mai hukuncinsa da matsayin sallarsa. Wannan ya saba sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidaita sahu, amma wajen haɗa ƙafa da ƙafa akwai tsafani tsakanin mutane, domin abinda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi shine shafa kafada, ya tabbatar kafada wani ba ta yi gaba ba, ta wani ta yi baya, a shafa kafada daidai ya zamanto kafada ta yi level. Amma haɗa ƙafafu, zahirin hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani ya nuna cewa sahabbai suna haɗa ƙafafunsu, hatta idan sawu ya haɗu da idan sawu, to shine zaka ga waɗansu suna karkatar da ƙafarsu don idan sawun ya haɗe. To wajen karkatar da ƙafar nan kuma fa da ake fa, ana kauce ma wata sunnar, tunda Abdullahi ibn Umar ya sifanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa yastaqbilu bi jami'i atrafi rijlaihi al-qibla, yana fuskantar da dukkan sassan kafafunsa zuwa ga alƙibla. To yayin da ka juyar da kafarka, ya zamanto kan cewa wannan ta kalli kudu maso yamma, wannan ta kalli arewa maso gabas, kaga ba ka yi wannan sunnar ba. To kuma ba zahiri ba ne wannan lafazin da shi Zaid ibn Khalid al-Juhani ba zahiri bane akan fahimtar mu tayi abin da yake nufi shine kan cewa kafafu din sawayen suna hade wata bata wuce ga wata bata shige ciki ba kuma ba a bar furja ba ba a bar furja ba wato abin nan kafa tsakanin sahu kuma rashin barin kafa tsakanin sahu yana tabbata da haduwar kafada in dai kafada za su hadu to ba a far dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da a cike abin nan wala yana cewa wala kada ufurjatin lishaytan kada ku bar kafa ga shaytan saboda haka hada kafa din idan da haka ne za a samu hadewa to babu laifi wannan sai ai amma babban abu wajen daidaita sahu shine hada kafada domin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo ya tabbata a cikin hadith Annabi sallallahu alaihi wasallam idan an yi sahu zai rinka shafa kafadan mutane ya tabbatar kan cewa kafadun su sun hadu wannan shine abinda shine wanda ya tabbata daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam na sunnas ne yanda yake a cikin sunna kuma idan mutun ya zamanto baya son ya hada kafada da mutane ko baya son ya hada kafa da mutane saboda ganin kan cewa wannan kamar raini ne zai kawo masa wannan bai dace ba ita sallah ɗaya daga cikin abin da take so ta kawo shine ta kawo daidaituwa tsakanin mutane tsakanin uba da da tsakanin babba da karami tsakanin mai mulki da wanda yake karɓar da talaka wannan ya ɗaya daga cikin maqasid wato manufa ta shari'a a cikin sallah to wanda baya san wanda kuma bai yi wannan ba ya nuna cewar wato bai cimma wannan manufa ba ya zamanto ya tawaye ma kansa ladan sa kenan wannan bai dace ba ayi sahu yanda yake sahu din bai kuma fitar da mutane daga daidaita sahu din ba domin yayin da aka yi irin wannan sai kaga wani kafadarsa ta fita ko kaga ma kafadarsa ta yi kudu maso gabas ta karkace haka wannan bai dace ba kuma yawanci waɗanda suke zuwa ba daidai lokacin sallah ba sai zo ce dole sai sun tsaya a waje wanda ke kuma wannan bai dace ba a tsaya a daidai yanda sahu za a iya yin sallah cikin nutsuwa amma kaga ana yin sallah babu nutsuwa akan neman wato falalan sahun gaba sai kaga kuma mutum ya rasa abin da yake khushu'i wanda yake rukuni ne na sallah ka kyala wanda ya zo daga baya shi ya janye kada kai da kake kana nan kai ka janye wanda ya zo daga baya shi zai janye tunda abin nan kwaɗayi a cikin sahun farko Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da mutane sun san abin da ke ciki da sai sun yi ƙuri'a to kai ka zo wajen kai ne a haƙƙo sannan wani ya zo daga baya ko ya taho daga sahun baya ko ya shigo ta gaba shi wanda ya shigo ta gaban shi ne ya kamata ya ji tsoron Allah ya fita ya kyale bayan Allah wanda yake sun riga shi kama wannan wajen amma kai da kake nan kada ka fita ka kyale shi wanda zai shigo ya zama tokan cewa shi ne zai fita yaya azumi zai kasance ga musulmi mazaunin kasashen Scandinavia wato kasashen Norway Sweden New Zealand ba Scandinavia ba ce New Zealand opposite din ta ce da Denmark da Norway da Sweden da Denmark wannan kasashen Scandinavia ne a lokacin wani yanayi da ake kira polar nights da kuma polar days wani lokaci ne tsakanin watan June da July na kowace shekara da akan samu tsawon kusan wata daya babu rana da kuma kusan wata daya babu dare to a gaskiya ban sani ba waɗansu sassa na Scandinavia suna da wannan amma yawa-yawan su ba su da wannan polar nights din yawa-yawan su kamar a yanzu suna yin ana bude baki watakila wajen karfe 11 da rabi na dare a yi sahur karfe 1 da rabi saboda haka akwai wani dan uwa wanda ya je can lokacin azumi yace in suka taho bude baki dama da abincin su suke tawa masallaci daga sun yi bude baki akai sallar isha akai ashan ana gama ashan sai a yi sahur sai a jira a yi sallar asuba sannan a koma gida kamar yanda aka si kuma zai zo yanda zai zamanto kan cewa gabaki ɗaya azumin ba zai fi awa biyu ba gabaki ɗaya dare ne ranar ba za ta fi awa biyu ko uku ba to abinda malamai suka ce dangane da wannan shine in dai za a iya mayyaze fitowar rana da faduwarta to za a yi azumi ne yanda Allah ta'ala ya ce وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ان دي ذا اسامو الفجر ذا اسامو الليل كومي كنكنتا سا كومي تصوانسا هكا ذا تو اما ان دي زمانتو اكي ده wannan polar nights din yanda ya zamanto sai dai ka rinka ganin rana haka daga can ne sa bata faduwa bata faduwa sam sai dai ka rinka ganin ta kamar ka ta kamar za ta fadi haka za ta tafiya ba ta faduwa ba ai wata daya kuma sama da haka ana yin haka to irin waɗannan abinda malamai suke fatawa shine za su kiyasi da wurin da yake mafi kusa da su da ake samun dare da rana sai su dauki hukuncin su saboda ka'idar ma qaraba shay'a akhadha hukma abinda ya kusanci abu yana daukan hukuncin sa wannan shine fatuwar malamai da suke na wannan zamani akan wannan matsala wato yanzu kamar waɗanda suke a can inda yake rana bata faduwa sai su duba inda rana take faduwa din sai su ga azumin su yaushe suke bude yaushe suke tashi da azumi yaushe suke bude baki sai su dauki hukuncin su kuma alhamdulillah yanzu saboda lissafi akwai program na computer wanda yake duk wani gari a duniya ba kasa ba duk wani gari a duniya akwai lokacin sallar sa da lokacin suhur da lokacin faduwar rana suna nan program da yawa za ka gani waɗansu kyauta ma ake saukar da su a internet har waya ma duk ana da shi ana sa su a cikin waya ma ko da ana za ka gani abin nan kun ma fi mu sanin waɗannan samari to mutun sai ya amfani da wannan ko ina kake to inda ya zamanto kan cewar za a iya tamyizi tsakanin lokacin faduwar rana da fitowar ra'a lokacin fitowa alfijir da faduwar rana mutun zai aiki da wannan lokacin ne inda ba za a iya ba ya zamanto kan cewa rana a wato tafiya take yi ba za ta faduwa ba ko kuma dare yana tafiya jiddadin ba hudowar rana gabaki daya sai ya dauki hukuncin abin da yake mafi kusancin wurare gare shi na'am adama ai agogo musulmi su suka fara yin agogo ai musulmi su suka fara yin agogo kuma dan saboda kiyaye lokacin sallah ne yawanci irin agoguna da aka rinka yi sawa'un irin agogon wata agogon tafiyar rana da agogon da ake amfani da yashi duk irin wayannan agoguna musulmi su suka fara yi kuma ko yanzu in ka karanta in ka karanta adh-dhakhira na al-qarafi Imam al-Qarafi wanda ya mutu a shekara ta 760 da yan kai na bayan hijira kusan shekara 700 da suka wuce ya in yana maka bayanin lokacin sallah sai ka ce wannan engineer ne ko wannan malamin physics ne saboda sun kiyaye waɗannan abubuwa waɗanda dama asalin su yana cikin al-Qur'ani abubuwan falaki duk suna cikin al-Qur'ani tafiyar rana da wata da ambaton cewa wata yana da masaukai tabbatattu duk wannan suna cikin al-Qur'ani to malamai sun yi amfani da wannan malaman musulmi su suka fara tabbatar da cewa duniya a kewaye take ba flat take ba kamar yanda da ake cewa duk a cikin coci duk wanda yace duniya ba a kewaye take korarsa ake daga coci an ga kona malaman ilimin kimiya saboda wannan a coci wanda yake ba a samu wannan ba a cikin musulunci saboda ilimin an san wato umda sa'uwar asanin ilimin a cikin alkur'ani yake to malaman mu na musulunci duk su suka yi wa'annan abubuwan hatta yin agogo to Qarafi ya bayyana yanda ake yin agogo a cikin littafin sa adh-dhakhira haka zalika in ka karanta al-mughni yana gaya maka yanda za a gane lokacin zawal shi ma da tsaya da ta hanyar lissafi na wato ilimin geometry na lissafi to duk waɗannan da haka amfani da agogo babu laifi mutum ya amfani da agogo dan ya san lokacin sallah wannan bil ijma babu laifi to idan mutum yana karatun al-Qur'ani sai aka fara kiran sallah shin mutum zai tsaya yayi addu'ar kiran sallah ko zai ci gaba da karatunsa abinda yafi ya tsaya yayi addu'ar kiran sallah ya tsaya ya addu'a kiran sallah saboda kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa kowanne zikiri akwai lokacinsa a lokacin da ake kiran sallah zikirin da yafi shine ka amsa wannan kiran sallah duk da yake karatun al-Qur'ani yafi kowanne zikiri to amma lokacin da ake sallah da ake kiran sallah zikirin da yafi shine ka amsa wannan kiran sallah in zaka iya hada dubin kamar mai kiran sallah da yake dadewa yanda in yace ashhadu an la ilaha illallah kafin ya kashe yace ashhadu an la ilaha illallah ka karanta aya daya babu laifi kana karatun alqur'ani in ya gama ka tsaya kai ijaba ka koma ga karatun alqur'ani din ya zamanto ka hada biyu saboda ka'idar tahsilul maslahatayn awla min tahsili ihdahuma ka hada maslaha biyu yafi bisa ka hada maslaha daya ka kyale daya wannan yayi mana addu'a gabaki daya da karin lafiya gabaki dayan mu amin Allah ya kara mana to yace ya halatta mutun ya shiga itikafi kuma sannan ya fita yayi jarabawa ya dawo in ya shiga itikafi ya fita dan yaje yayi jarabawa ya gama da wannan itikafin itikafin sa ya kare in zai sake shigowa bayan jarabawa sai dai ya sako da shi wata niyyar ta wani itikafin daban amma ba ya dora akan wancan itikafin ba saboda haka in yana kokarin ya samu itikafin ashrul awakhir ladan itikafin 10 karshe na ramadan in ya yanke yaje yayi jarabawa bai samu ladan 10 bai samu itikafin 10 karshe ga baki na ramadan ba ya samu dai na wayannan kwanakin da yayi na farko da kwanakin da yayi na karshe jarabawa bata daga cikin uzuran da take halatta mutum fita daga cikin itikafi idan sallar jana'iza bata halatta masa ba ina ga jarabawa mutum ya fita yaje sallar jana'iza gashi ibada ne ba za ta sa itikafin sa ya zamanto yana nan da inganci ba to tunda sauran tambaya daya tana da tsawo dai bari mu karanta ta a bayan sallama yace na kasance ne ina fuskantar wata matsala matsalar ko ita ce wani abu ne yake fita daga gabana kamar discharge wani lokutan sai na ganshi bashi da kala wani lokacin kuma kalar yalo yalo ko kuma farfari abun kamar majina yake wasu lokutan ma yana fita da jini jini yana fita guda guda wani zubin kuma kamar ruwa ba ma na sanin ya fita sai dai idan na shiga toilet sai na ganshi a abin nan dina a wandan ciki tambaya ta anan meye matsayin ibada ta kamar azumi sallah da daukar alqur'ani gashi wata ne na ibada abun yana damuna sosai azumi na kullun kokantan sa nake bana iya daukar alqur'ani sai na ringa jina sai na ringa jina kamar bani da tsarki a ko na fila bana yi a wannan wato a idan ya zamanto mara kala ne wannan babu komai sahihin maganar malamai shine abinda ake cewa rutubatu farjil mar'a abinda yake fitowa daga gaban mace na danshi wanda yake irin wannan mai kaman majina majina din wannan baya kare alwala ba kuma ya sa rashin sarki musamman in yana da wannan sifa na lizimta a kowane lokaci ba najasa bane kuma ba najasa bane a bisa mafirin jayin maganar malamai waɗansu sun ce najasa ne amma a bisa mafirin jayin maganar malamai ba najasa bane idan kuma ya zamanto yana da wannan ga wanda yake farfari wanda yake mai fari din kenan ko wanda yake mara kala amma idan ya zamanto kalar tasa kamar yalo yalo kamar ruwan kasa kasa ko kuma kamar alamar gudajin jini jini haka to wannan akwai tafsiri idan ya dace da lokacin al'adar idan ya dace da lokacin al'ada to wannan al'ada ne sai a bar azumi kuma ba za a yi sallah ba idan ya dace da lokacin al'ada sai a bar azumi ba kuma za a yi sallah ba idan jini ya biyo bayansa to da ma ya tabbata ya zamanto al'ada idan bayansa sai kuma wani mai farfari ya fito to sai a yi wanka a ci gaba da sallah ko da lokacin bai zamanto kan cewar ya adadin kwanakin da mace take na al'adarta ba idan kwana ɗaya ne yayi sai fari ya zo to sai ya zamanto kan cewar wannan kwana ɗayan ta bar azumi da sallah in ya dawo in fari ya zo sai ta yi wanka sai ta ci gaba da sallah in ya sake dawowa ko da tsakani ya zamanto kwana ɗaya ko kwana biyu ne sai ta sake barin sallah har sai ya kai adadin iya kwanakin da ya zamanto kan cewa na al'adarta wannan idan ya zamanto ya dace da lokacin al'ada kenan amma idan irin wannan ruwa ya zo mata bayan ta yi al'ada ta gama al'adarta har ta ga farin alama farin ruwa ta yi wanka sai kuma irin wannan ya zo mata to wannan ba za ta dauke shi akan komai ba shine wanda ummu afiya take cewa kunna la na'uddu sufrata wal kudrata ba'da tuhuri shay'a mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma daukan wani ruwa da yake fitowa mai yalo yalo ko ruwan kasa kasa ba ma daukan sa komai wato baya hana mu azumi baya hana mu sallah ina fata an fahimci tafsilin ana bambance hukuncin tsakanin wanda ya zo kafin al'ada amma ya dace da lokacin al'ada da wanda ya zo bayan an gama al'ada wanda ya zo bayan an gama al'ada ba a hukunci da shi ko kaɗan kuma yawanci mace in irin wannan yana samun talalai ta samu ta je asibiti don yawan lokaci zai kaga kan cewa wato akwai yana da alama da irin hormones na jiki abubuwa da wato ifrazat ruwa da jiki yakan fitar a jikin mace wanda yake wani lokaci magunguna za su yi maganin wannan ya dawo da ita bisa ɗabi'arta domin ya zamanto kan cewa ibadarta ba ta rikice ba amma idan ya zamanto kamar yadda na ambata ne na surar farko wannan kada wannan ya hana ta rike alqur'ani, kada ya hana ta yin azumi da yin ibadata na sallah. Wallahu ta'ala a'lam. Tsallake-tsallaken da ya yi mata na waɗannan kwanaki, wato shi ne wanda idan ya zamanto kwanakin da take barin sallah, in ta haɗa su ya kai kwanakinta na al'ada da ta saba, in tana da al'ada, in ta haɗa su ya kai kwanakinta na al'ada da ta saba, to za ta yi aiki da su. Abin da ya wuce na kwanakin al'ada, abin da ya ce na kwanakin, ya wuce na kwanakin al'ada, sai ta ɗauka ita istihaba take yi, ta yi hukunci akan al'ada. Idan alal misali ta kasance tana al'adar ta kwana shida, duk wata kwana shida take al'adarta, sai abin ya rikice ya zo mata da irin wannan, sai ta ga daidai lokacin al'adarta irin ɗan wannan ruwan mai fatsi-fatsi, mai ruwan toka, ruwan ƙasa-ƙasa shi ne ya zo mata, ko mai ɗan jini-jini, sai ta bar sallah. Idan ya yanke ya zamanto kan cewar ba abin da ya zo, ko kuma abin da ya zo fari ne, sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah. Bayan kwana ɗaya ko kwana biyu ya sake zuwa mata, ya yi ta yi mata haka, to sai ta tara kwanakin da ta bar sallah ɗin, in suka kai shida, to abin da ya wuce shida ɗin nan sai ta yi wanka, abin da ya wuce shida ɗin nan sai ta yi wanka ta rinka sallah, jinin da yake zuwa mata ɗauke shi, wannan istihaba ne. Wannan alfani da al'ada ga wanda suke da al'ada tabbas asali ne a cikin madhabobin malamai, duk da yake waɗansu malamai suna kaddamar da suna cewa ta koma ya zuwa ga tamyizi, amma in tana da al'ada, tsayawa akan al'adar shi yafi mata sauki, bisa ta ce za ta yi hukunci da tamyizi, musamman yayin da ya zamanto kan cewa ba jini bane, ya zamanto irin wannan wato ruwa ne mai fatsi-fatsi ko mai ruwan ƙasa-ƙasa, to a lokacin nan tamyizin ma ba zai yiwu ba. Idan ku tamyizi ba zai yiwu ba, sai a koma ya zuwa ga al'ada. Akwai sabani tsakanin malamai, menene yafi ƙarfi wajen alama, tamyizi ko al'ada? Mafi sauki dai shine al'ada, kuma addini ya zo da sauki, yayin da mutum ya zamanto a cikin wannan ta ya cikin halin mashakka, sauki ya kamata a duba, saboda shaidan wani lokaci yakan zo ya kawo wa mata rikici akan addininsu da akan tsarkinsu, domin ya sanya su wato su tsani ibada har ya zamanto ba su tsaya sun kiyaye dokar Allah yanda ya kamata ba. To saboda haka sauki a cikin wannan abin nema ne. Wallahu ta'ala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكى إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. كذا كريكي وعند سكى ركى الدينكم أمتين أبون ورقي دمتين واسا دقى تكين وعند أكباس للتافي قبانكم دقوم كافري. كذا كريكي سوزمان تومجب انتال مري. Waccan ayar ta hana mu ɗaukan Yahudu da Nasara majibinta lamari, nan kuma sai aka ambace su da wata sifa wadda a cikin Yahudu da Nasara ɗin wato ba sifa ce da take ƙayyade cewa sai waɗannan ne za a ɗauke, aka hana mu ɗauke su majibinta lamari ba. Duk Yahudawa da Nasara ba za mu ɗauke su majibinta lamari ba, kamar ana cewa ne saboda wannan sifa tasu sun maida addininku da yake shine mafi ƙimar al'amari a rayuwarku, sun maida shi abun wargi. Wannan kamar dalili ne da zai sa kada ku ɗauke su wani yau. Ta yaya za a yi mutanen da suka maida addininku abin ba'a, suka ɗauke shi a ba komai komai ba, ko kuma shi ne ya fi muku komai a rayuwarku, shi ne kuke ganin dalilin rayuwarku, sun raina muku shi, to ta yaya za a yi ku ɗauke su majibinta lamari? Kamar wato Allah wannan umarnin yana bayyana mana dalilin da zai sa, wato umarni ne na kada mu ɗauke su waliyai saboda wannan dalilin. saboda sun kasance masu daukan sun maida addinin wato sun maida addinin ku sun maida sun maida addinin ku abun wargi wato abun alhuzu huzuwan wato izgili izgili shine ba'a aibatawa ta hanyar fadan wani abu mummuna a kansa aibata addini dan yin izgili da addini kafirci ne idan musulmi yayi wani abu na izgili da addini ko da Allah ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da alqur'ani wannan ya kafirta kamar yadda Allah ta'ala yace a cikin suratul bara'a qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah yace ma annab sallallahu alaihi wasallam kace musu shin da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su ne kuke yin izgili kada ku kawo wani hanzari kun riga kun kafirta bayan imanin saboda haka duk wanda yayi izgili da Allah ko da ayoyin Allah shine alqur'ani ko hadisan annab sallallahu alaihi wasallam ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya barware ya kafirta bayan imanin sa to su dan haka al'ada ce ta kafirai shine Allah ta'ala yake kada ku dauki to ahlul kitab waɗanda suke mai suka maida addinin ku abun wargi da kuma la'iban shine abun wasa wato bas dauke shi wani abu mai muhimmanci ba saboda haka za su yi ba'a akan addini za su aibata mai yin addini za su yi ma mai yin addini ba'a za su yi ma ayyukan addini ba'a da wasa da faɗan kalma ta sakin baki akai to wanda suka raina addinin ku kada ku dauke su zaman to majibinta lamari nan an ambace su da ahlul kitab kuma aka ambaci kafirai tare da su domin a nuna kan cewa mushrikai su sun fi munin hali bisa ahlul kitab kuma domin wannan ya zamanto cewa duk daga abin da suka yi amma wannan bai cire musu sunan bai cire musu wannan matsayin na a kira su ahlul kitab ba la'alla wannan zai zamanto ta babin mulatsafa kan su bar abin da suke yi su dawo su shiga addinin musulunci wajen wal kufara an karanta ta da qira'a biyu mafiya yawan qurra'u sun karanta ta da fatha kamar yanda aka ja mana baki muka ji la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara ay wa la tattakhidhu al kuffara awliya kada ku riki kafirai zamanto waliyye qira'ar ahlul basra da qira'ar kisai al kisai daga cikin ahlul kufa shine bil kasri wal kuffari ay min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alkuffar wato kada ku dauki daga cikin kafirai waɗanda suke izgili da addinin kamar an kayyade cewa kafiran da ba za ku dauke su waliyyi ba su ne masu izgili da addinin to amma wannan taqyidi ba a zahirin sa yake ba saboda an yi itlaqi a wani waje kan cewa kafir la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin an yi itlaqi kafirai kada ku dauke su waliyyi ba mu'minai ba la yattakhidhu almu'minina alkafirina awliya'a min duni almu'minin an yi iflaq saboda haka wannan baya daga cikin babul almutlaq walmuqayyad ba za mu ce a sai kafiran da suke izgili da addinin musulmi ba mu dauke su waliye ba muwalati tsakanin musulmi da mu'min da kafirai haramun mutlaqan indai mutun kafiri ne ba za ka taimake shi ba ba za ka nemi taimako a wajen sa ba sannan Allah ta'ala ya ambaci wata sifa ta su sannan Allah ta'ala ya ce wattaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah wato wajen ku ji tsoron Allah kada ku rike su waliyye wato taqwaku ta hana ku yin wannan al'amari in kuntum mu'minin in dai kun kasance ku mu'minai ne wato in kun kasance ku mu'minai ne to imanin ku ya sa ku yi taqwa taqwar da za ta hana ku dauke su zamanto awliya wannan shi ma yana daga cikin zaburarwa kan aikin alkhairi tunda dai ku mu'minai ne imanin nan kuma shi yafi muku girma to wanda ku yake wasa da imanin ku wanda yake aibata imanin ku ya maida shi abun wargi da wasa bai cancanta ku kusantar da shi zuwa gare ku ba wa idza nadaytum ila ssalati ittakhadhuha huzwan wa la'iba idan kun yi kira zuwa ga sallah ittakhadhuha huzwan wa la'iba sai su riki sallan nan a bar wargi da a bar wasa zalika bi annahum qaumun la yaqilun wannan ku saboda su mutane ne wanda suke ba sa hankalta domin mara hankali wanda yake mai haske shine wanda zai rinka aibata kiran sallah domin kiran sallah din nan abu ne wanda yake da ma'ana in ka tsaya ka ji lafuzzan da ake fada lafazan dake cikin su kiran sallah girmama Allah ne da shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kiran mutane zuwa ga abin da yake ibadar Allah wanda shine dalilin rayuwar su da kiran su zuwa ga abin da zai ba su babban rabo da kuma yin khatama da girmama Allah da kadaita shi da ilanin tauhidi ala usul ashhad kowa yaji abinda dukkan halitta suke yi domin dukkan halitta sun sallama ma Allah dan haka ne idan aka yi kiran sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ba wanda zai ji wannan kiran sallar na dutse ko tubali ko wani mutum ko wani aljan ko dabba sai sun yi sheda ga mai kiran sallar na ranar alkiyama to ka gani waɗanda ma ba su da rai suna sheda ga mai kiran sallah to ina duk wanda ku ya dauki wannan abun wasa ya zama to ba shi da hankali ya zama to majanuni ne ba amintacce bane akan wato ingancin hankalinsa to kuma dabi'ar yahudi da nasara kenan da a kasan nan a cikin jami'o'i musamman da musamman jami'ar zaria mu da muka je jami'ar zaria abu a shekara ta 1970 kafin shigar mu mun shiga 78 kafin shigar mu yan uwan mu wanda suke gaban mu yayyen mu suna ba mu labari cewa ai da idan mutun ya kiran sallah a ɗaya daga cikin masallatan da suke cikin hall din inda wuraren kwana na dalibai sai ga an leko a ce masa aro aro wai a kai shi aro ciku wani gari ne da ya shahara da asibitin mahaukata wato mahaukaci ne a kai shi asibitin mahaukata amma alhamdulillahi Allah ya kawo izza ga addinin musulunci ya zama to a jami'o'i ba wanda ya sai ya ce ko uffan yayin da ake kiran sallah a wannan jami'o'i mu kuma kanmu da muka shiga ba mu ga wannan ba ballan tana kuma yanzu balantana yanzu a cikin jami'o'inmu to wannan ɗabi'ar kafirai ce kaga ba sa canzawa kan cewa suna aibata musulmi yayin da suke kiran sallah wannan dada fadan abin da yake wajabta ya zamanto musulmi ba su kusantar da su ya zuwa gare su ba domin wanda zai zamanto ya aibata kiran sallah wanda ya zamanto ya mai da kiran sallah abin wargi da abin wasa da abin ai masa ba'a wannan bai cancanci ya zamanto kai alaka da shi ba in ku haka ne in ku kai alaka da shi alakar kusantarwa da yarda to tamkar kayi alaka da wanda yake Allah yayi shaida akan sa akan rashin hankali wannan ya tabbatar da wato cewa kiran sallah tabbacin ya tabbata a cikin alqur'ani ba kawai da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda gashi Allah ta'ala ya ce wa idza nadaytum ila salah in kuka kira ya zuwa ga sallah cewa kenan sallah ana sanar da lokacin sallah ne ta hanyar kiran sallah al'adhan kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake girmama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya ce masa wa rafa'na laka dhikrak mun daukaka ambatanka a ko ina aka yi kiran sallah din nan sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ala ru'usul ashhad kowa yaji saboda haka wanda yake kin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu da fushin sa imamu suddi daga cikin malaman tafsiri yace akwai wani banasari a madina kullun aka yi kiran sallah aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya ce huriqal kadhab yake bakar addu'a wai makaryaci Allah ya kona shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yake ne wata ranka cikin dare yana da wata kuyanga ta je ta dauko garwashi za a yi jin na jin dumi sai guda ɗaya ya fadi ya fada kan tabarma sai gobara ta tashi da shi da mutan gidan duk suka kone kurmus saboda haka makaryaci din Allah ya kona shi ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba shine makaryacin kuma shine wanda Allah ya kona shi shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah to saboda haka wannan ya nuna mana cewa kiran sallah yana da ya samu asalin sa tun a cikin alqur'ani tun ko a cikin alqur'ani ambaton sa yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masu kiran sallah guda hudu da bilal da abdullahi ibn ummi maktum da abu mahdura da kuma wannan ne na hudu sa'ad al-qurdi sune masu kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam abu mahdura yaro ne mai zakin murya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hunain sai aka yi kiran sallah sai su abu mahdura da shi da abokansa suna kan dutse suka ji ana kiran sallah sai suka mai da abun kamar abun wasa sai su ma suke kwaikwayon abun da yake faɗa da suna kwaikwayo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji muryar abu mahdura sai ya ce masu kiran sallah nan aje a kawo musu aka je aka soko su aka kawo su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace su kiran sallah duk suka yi da aka zo kan Abu Mahdhura da yayi sai ya gane shine muryar sa yaje sai yace to kaga ga yadda zaka yi kiran sallah ya koya masa kiran sallah bakin sa da bakin sa yace ba wanda nake ki irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa akan makwarkwadarsa akan gashinsa ya biyar da shi tun daga kan gashinsa ya taho da shi har zuwa kirjinsa sai da yazo daidai da cibiyarsa sannan ya daga yace Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa ya fi yana kin sa fiye da kowa a bayan kasa amma da yayin wannan sai ya ji ba wanda yake so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai sake aske wannan gashin ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hannunsa anan ko hajji yayi in yayi aski ba zai aske nan wajen ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wannan gashi shine mai kiran sallar mutanen Makka kuma shine kiran sallar shi yasa ake saba shi yasa malamai suka tabbatar da kan cewa duk kiran sallar da mutun yayi wanda yazo sawa'un na Bilal wanda yake shine a Madina ko na Abu Mahdhura duk daidai ne na Bilal shine ya ce Allahu akbar Allahu akbar sannan sai ashhadu an la ilaha illallah da sassautan murya sannan sai ya koma da murya mai karfi ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah kamar yadda ake yi a masallatanmu da muke akan mazhaban malikiya nan yawancin masallatanmu na yawancin masallatan da muke da su banda a kamar dai nan masallacin da daya daga cikin masallatai da ake da su wanda yanzu da aka yi karatu aka ga yanda ake yi a irin yanda ake a kasar Saudiya za a ce kenan to shi ma dai kiran sallah ne tabbatacce wanda ake yi wanda waɗansu za su ce na gargajiya ba gargajiya ba ce ita ma sunna ce sunna ce da ta tabbata a cikin sunna kiran sallan Bilal kenan kuma shi ne na Madina kiran sallar da yawanci ake kamar wanda ake a wannan masallacin wanda Malam Isma'il yake yi shi ne na Abu Mahdhura kiran sallan Abu Mahdhura kenan na mutanen Makka ai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan ba a tarji'i sai a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ba tare da an yi ga sassautar murya ba a sake komawa a sake shine ake ce ma tarji'i ba tare da tarji'i ba ya inganta haka dalika ka ce Allahu akbar sau biyu sannan kai kiran sallan babu tarji'i shi ma ya tabbata duk wanda aka yi wannan yana daga cikin talawuni launi ne wanda yake sunna ta tabbatar da shi kamar tahiyya ne tahiyya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita salo salo to haka zalika kiran sallah shi ma salo salo ne ba abin da zai sa ayi rigima bane ba abin da zai sa kuma aibata masu yin waɗansu bane a ce a wannan ɗan gargajiya ne waɗannan sune an ahlus sunna waɗannan sune wayoyi waɗannan sune ɗan ka'a in aka yi haka an yi zalunci saboda zalunci shine kai inkarin gaskiya da take wajen wani kowanne gaskiya ne to wannan ya bayyana mana matsayin kiran sallah da kuma kan cewa da ƙarfi haka na'am as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm wannan shi ma ya zo a cikin kiran sallan Abu Mahdhura yanda aka ruwaito as-salatu khairun minan nawm na taɓa bayanin nan mai tsawo ina ganin a cikin wani karatu ina jin shekara biyu da suka wuce a cikin izziya ne ko cewa a cikin kiran sallan farko na sallar asuba to abinda ake nufi da kiran sallan farko na sallar asuba kiran sallan da daga shi sai iqama shi ne kiran sallah na biyu amma waɗansu sai suka ɗauka kiran sallan farko ana nufin kiran sallan farko da ake yi a ƙarshen dare shi ko wancan kiran sallan ba kiran sallar asuba ba ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi kiran sallah ne na tsayar da mai sallar dare don ya je ya sahu ba na sallar asuba ba ne kiran sallar asuba da hudowa alfijir ne saboda haka a cikin hadisin Abi Mahdhura da yake kiran sallan farko yana nufin kiran sallan domin iqama ita ma kiran sallah ce yana nufin inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah ai da kiran sallah da ta da iqama saboda haka kiran sallar asuba fa idza kana fi adhanil awwal min salati alfajr yana nufin kiran sallan farko na shigar lokacin alfijir shine kiran sallah na biyu lokacin ne ake as-salatu khairun minan nawm amma na farkon lokaci na cikin dare ba as-salatu khairun minan nawm wannan ba kiran sallah asuba bane wannan abinda Sheikh Ibn al-Uthaymeen wannan ina jin wannan rigimar bata da ba za ta damu da yawa daga cikin mutane ba wanda za ta dama ɗaliban ilimi wanda za su so su mujadala sasan suna san a ga musu hujja to ba lokaci zan ga muku dukkan hujjoji kuje asharhul mumti' na ibn al-uthaymin sharh zad al-mustaqni yayi bayani da hujjoji masu ƙarfi wanda yake amma kusan zubdar abun maganar kenan ya dogara da hadisin Aisha da ta bayyana kan cewa adhanul awwal na salatul fajr shine wato adhanul awwal da ake nufi yana nufin kiran sallah na ƙarshe kiran sallar da ake na farkon shiga lokacin asuba amma kiran sallar da ake yi na dare ba kiran sallar asuba bane wannan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Aisha din cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilayl liyuqidha na'imakum wa yarja'a qa'imakum bilal yana kiran sallah da daddare bilal yana kiran sallah da daddare domin ya tayar da wanda yake bacci daga cikin ku daga baccinsa kuma wanda yake tsayuwa yake sallah ya tsayar da shi daga wannan sallar tasa ta dare domin yayi sahur daga kiran sallarsa ba liyuqidha na'imakum dan ya tayar da mai bacci daga cikin ku kiran sallah yana tayar da mutane mana ko ban sai ko ba zai yi ba yawa gashi ma Aisha ta faɗa liyuqidha na'imakum wa yarji'a qa'imakum saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin hujjoji mabayyana da suke nuna kan cewa kiran sallah asuban da ake nufi shine kiran sallah na ƙarshe wanda shine ake cewa as-salatu khairun minan nawm kuma ma da hadisin Bilal cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Bilal yazo zai samu Annabi ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kira shi lokacin da za a tayar da iqama ya same shi yana bacci sai ya ce as-salatu khairun minan nawm sai ya ce masa ya sanya ta a cikin kiran sallar asuba kaga lokacin da yazo ne da zai fito da shi domin yazo sallar domin a ta da iqama duk wannan sa ɗaya daga cikin hujjoji saboda haka as-salatu khairun minan nawm ya tabbata sunna annab sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da ake fadan sa a kiran sallar ƙarshe ne kamar yadda ake yawan masallatai haka kuma duk ake zaka gani a ƙasa a mafiya yawan kasashen musulmi sai mu anan ne waɗansu malamai daga cikin malaman mu suka dauka kan cewa a kiran sallar farko ne na dare saboda haka aka zaka ga kan cewa ana yin as-salatu khairun minan nawm da nufin kan cewa kamar shine kiran sallah na ƙarshe dan haka yanzu zaka gani yanzu mutane da dama ku kasa ku lura akwai masallatai masu as-salatu khairun minan nawm a kiran sallar farko kada su hana ku sahur in kun san cewa uslubin su kenan kada su hana ku sahur ku yi sahur ga waɗanda suke as-salatu khairun minan nawm lokacin fitowa al-fijr lokacin kiran sallah na ƙarshe shine yake hana sahur ba wancan na farkon ba masu kaga mutum karfe 4 da rabi yana as-salatu khairun minan nawm a lokacin ne kuma yake tsammanin za a daina sahur ba wannan nasa ba na daina sahur bane kuma wannan abinda suka dauka duk da yake ijtihadi ne kuma hadisin Nasa'i zai iya daukan wannan ma'ana amma tawili ne wanda yake manisanci abinda yake mafi inganci shine wannan wanda ake yi ba tun yau ba haka ake a kasashen musulmi baki daya kuma hadisin Nasa'i bai canza ba fahimtar da suka yi ma hadisin Imam Nasa'i ne ta zamanto ba ingantacciyar fahimta ba والله تعالى أعلم نعم
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.
قل يا أهل الكتاب الله تعالى يتشيني يا رسول الله يا أهل الكتاب يا كوم أبو طالب تاكي وندا aka baku littafin Allah hal tanqimuna minna shin me kuke ki daga gare mu ne illa an amanna billahi face kawai dan mun yi imani da Allah wama unzila ilaina da abinda Allah ya saukar gare mu wama unzila min qabl da abinda aka saukar gabanin mu wa anna aktharukum fasiqun da kuma cewa mafiya yawan ku fasikai ne wato menene aibun mu shine kawai mun yi imani da Allah mun yi imani da alqur'ani mun yi imani da at-taura da linjila kuma ku mafiya yawan ku fasikai ne shine kawai laifin mu yanzu wannan shine laifin mu shine Allah ta'ala yake ka gaya musu haka in suna da imani za su san kan cewar abinda musulmi suke akai ba abu ne wanda zai wajabta su gaba da su ba abu ne wanda zai wajabta su san cewa su ne akan addinin gaskiya yanzu menene laifi yanzu kamar wannan rigiman ne da ake ta yi a yanzu tsakanin musulmin kasar nan da kirista akan sha'anin kawo bankin musulunci yanzu meye laifin dan mun ce mu za mu tsaya akan ba za mu ci riba ba da Allah ya haramta mana ya haramta musu su sun ce sai sun ci mu mun ce ba za mu ci ba kuma Allah duk ya ce kada mu ci da mu da su to meye laifi dan mun ce mu ba za mu ci ba sai ku ce sai mun ci mu ma menene aibun mu a cikin wannan yanzu ba cewa ba kamata yayi ma ku ce wallahi kun yi gaskiya mu ma da mun ba addinin mu daidai da haka ya kamata mu zaman to kamar ku in daidai akwai tsoron Allah tare da su ai wato wannan ya zo ne ta sigar cewa aibu mu fa kenan ba aibi bane amma aka ambace shi da sifar aibi idan har wannan aibi ne in har wannan aibi ne abin yabo din wannan aibi ne to ya kamata a ce kenan ma gabaki ɗaya duk wani abin yabo ya zaman to aibi wato uslubi ne na wato yabo a kawo shi da sigar abinda zai zamanto kamar aibi kamar yanda nabiga yake cewa wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataifi kataibi aibun su kawai shine cewa suna da takubba takubban nan har sun yi gibi saboda yawan saran rundunonin mayaka shine kadai aibun su wato aibun su sune shine a jarumai su wato jarumai ne to kamar wannan ne aibun mu musulmi shine kawai mu mu'mine ne na gaskiya shine aibun mu kamar inda Allah ta'ala yake cewa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid abinda yasa suke kiyin su kawai shine sun yi imani da Allah da Allah mabuwayi abun yabo wato wannan ba abun aibi bane ba abun a aibata mutane bane to wanda kuma babu waɗanda suka simanci da wannan sifa ta imani kamili in ba al-umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba musulmi sun yadda da Allah ingantacciyar yadda ba sa shirka da shi ba sai yadda da trinity ba yahudu a cikin tauhidin su suna tashbihin Allah suna tashbihin Allah da mutane kuma suna ba sa ba ma Allah girman sa inda cancanta su ba shi girman sa kamar yanda Allah ta'ala yake cewa ma qadarullaha haqa qadri kamar yanda zamu gani suna cewa yadullahi maglula suna sifanta Allah da rowa suna sifanta Allah da yin kuka suna sifanta Allah da sifofi wanda suke basu dace ba na rashin kamala saboda haka imanin su da Allah ragagge ne nasara suna ba ma waɗanda ba Allah ba matsayin Allah annabi Isa sun ce Allah ne sai da sunan Maryama sun ce Allah ce saboda haka imanin su da Allah ba cikakke bane musulmi mu ne kawai muke imani da tauhidi sirfan tauhidi a wajen uluhiyya da tauhidi wajen rububiyyar Allah da tauhidi wajen sunayen Allah da sifofin Allah sannan mun yi imani da abinda aka saukar a gare mu na alqur'ani da abinda aka saukar gabanin mu su kuwa ba su imani da abinda aka saukar ma sauran annabawa ba yahudu ba su yadda da abin da aka saukar ma annabi isa ba ba su yadda da abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nasara ba su yadda da abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka musulmi mu ne kadai muke da imani kamili wa anna aktharakum fasiqun kuma mafi yawan ku fasikai ne wato shine abin da kuke aibata mu dan mun ce yawan ku mafi yawan ku fasikai ne wato a cikin wannan akwai nuna kan cewa musulmi yaddar su da itirafin su da sallamawa su ga cewa mafi yawan ahlul kitabi fasikai ne abu ne wanda ake nema a cikin shari'a domin in kace ba fasikai bane ka inganta tafarkin su ka yadda kan cewa akan fitsarar da suke yi da karkatar da suke yi akan daidai suke wato wajibi ne a tabbatar da batsilin da nasara da yahudu suke akai amma kuma da adalci tunda Allah ta'ala cewa wa anna aktharakum bai ce kullakum ba mafi yawan ku fasikai ne cewa akwai daga cikin su wanda ba fasikai ba kenan to dole mu kula da adalcin addini addinin musulunci wanda bai zamanto ya halaka ba kada mahalaka shi tunda Allah in ya ambace su mafi yawan su ga yanda suke zai ce laysu sawa'a ba duk haka suke ba to sannan sai Allah ya ce qul hal unabbi'ukum bi sharri min dhalika mathubatan 'inda Allah shin bana ba ku labari wane ne yafi wato sharri wajen lada a wajen Allah in ma abin lada ne mathuba asalin sa thawab lada wato in lada ne wane ne yafi sharri wajen lada tare da cewa ba su ladan komai in banda alhaki shine sai Allah ya ambace su man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa wato ya nisantar da shi daga rahamarsa wa ghadiba alaihi yayi fushi akan sa shine azabar Allah ta tabbata akan sa tun anan duniya aka gani waja'ala minhumul qiradata wal khanazir ya sanya burrai da alhinzir a cikin su wa abada tagut kuma suka bauta ma tagut suka bauta ma wani Allah ulaika sharrun makana wadannan wadanda suke da wadannan sifa sune mafi sharri a matsayi wa adallu an sawa'i sabil kuma sune mafi bacewa daga tafarki wanda yake madaidaici wato in kana son waɗanda suka fi sharri wato ka sanya al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gefe daya ka sanya ahlul kitabi a ɗaya gefen ka gani ka auna su waɗanne ne suka fi sharri a cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda tsinuwar Allah ta tabbata akan su al'umar gabaki daya a harshen annabin Allah to suka bani Isra'il fa Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadu ga la'anan nan ta bayyana a gare su Allah ya tsine musu harshen annabi Isa da harshen annabi Dawud ba sa nahyu anil munkar kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba sa hana munkari su ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya sifanta su kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa ghadiba 'alayhim Allah ya tsine ya fushi akan su yahudawa sune al-maghdubu alayhi Allah ta'ala kuma yace mana ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dalin mu munce muna neman mu zamanto akan tafarki siratal mustaqim fushin Allah shine kishiyar rahamarsa inna rahmati sabaqat ghadabi kamar yanda yazo a hadithul qudsi mu al'umma annabi sallallahu alayhi wasallam me Allah yace dangame da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma mu ne al'umma wanda Allah yake jin kansu wanda ubangijin sa ya rubuta maka kansa rahma wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir aina aka shafe a cikin al'umma wace al'umma ce Allah ya shafe su mai da su burrai da alhinzir al'umar yahudu dan su ne Allah ta'ala yayin da suka warware alƙawarin su tsakanin su da Allah Allah ya ce kunu qiradatan khasi'in falamma ataw ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in ashabu sabt sune aka samu wanda suke dabara ta shaydan zakawu iblis kaifin hankali irin na iblis Allah ya kiyashe mu da wannan kaifin hankali dabara yadda za a saba ma Allah da suka yi haka me Allah ya ce musu kunu qiradatan khasi'in ku zamanto burrai khasi'ina tsinannu wulaƙantattu kuma haka suka zamanto sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin burrai da alhanzir da muke gani zuriyar waɗannan yahudawan ne burrai da muke gani ne yanzu da alhanzir zuriyar yahudawa ne da aka mai da su burrai saboda haka yanda suke kuka wata kila jikan ba yahudi ne yake kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai Allah bai taba halaka al'umma ya shafe su bai su zamanto wata halitta daban sannan ya sanya musu zurriya ba sa zurriya ba sa abi sun zamanto burrai da alhinzir abin iyanan ya tsare ba wanda ya barbara ya sake haihuwa ya haifi dan buri ko ya haifi alhinzir ba yahudan alhinzir ko ba yahudan buri mutuwa da suka mutu shikenan suka kare wannan yazo a cikin hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi kamar yanda Ibn Kathir ya ambace shi a cikin tafsirin sa Abu Dawud at-Tayalisi yace haddathana Dawud ibn Abi al-Furat an Muhammad ibn Zaid an Abi al-A'yan al-Abdi an Abi al-Aswad Sallam ibn Sulaym kenan an ibn Mas'ud qala sa'alna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani al-qiradah wal khanazir mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan burai da al-hanzir ahiya min nasli al-yahud shin tattaba kunnan yahudawa ne fa qal sai yace la yace ba haka bane inna Allah lam yal'an qauman fayamsakhahum fa kana lahum nasl Allah bai taba baya tsine ma mutane ya shafe halittar su ya zamanto suna da zurriya walakin hadha khalqun kan birredat alhanzir da kuke gani halitta ce ta Allah dama can tana nan falamma ghadiba Allahu ala alyahud yayin da fushin Allah ya hauka yahudawa famasakhahum ja'alahum mithlahum ya shafe su sai sanya su tamkar su saboda buri an san dai aibun buri an san aibun buri ga sata ga barna ga rashin kunya ga fitsara alhanzir kuma fa ga kazanta ga rashin kishi ga aladanci alade inda kace alade shikenan to Allah sai ya mayar da su waɗannan suka zama to ahassul khalq a cikin halittar Allah ya sanya su to waɗanda Allah ya sa a cikin tarihin su waɗannan ya samu su wane ne suka fi sharri su ko ko wanda yake sai albarka Allah ce ke bin su albarka bayan albarka ina zaka hada su shine sai Allah da kansa yayi amsa bayan yace ka tambaye su ya rasulullah da wannan tambayar tunda kuma sun san amsa sannan sai Allah ta'ala ya amsa da kansa afwan na karshe wa abada tsagu kuma suka bauta ma tsagutu wane ne a cikin tarihin su suka bayan Allah ya tsirar da su daga fir'auna ya tsirar da su da abin da bai yi ma wani daga cikin talikai ba yayi musu hanya a cikin teku suna fitowa da sagana bautar dan maraki su ma suka je suka sassaka dan maraki suka rinka masa sujada bayan Allah da ya musu haka suka zo suka bauta ma wani Allah shi yasa sai zaman to kan cewar abin a aibata su abin aibi ne gare su cewa ga abin da iyayen su suka yi bayan ni'imar da Allah ya musu su zo su yi shirka su bauta ma dan maraki wanda yake la yarju ilaihim qawlan wala yamliku lahum naf'an wala ya ayatiki wala yamliku lahum darran wala naf'a cikin suratu taha ba zai iya mai musu da magana ba ba zai iya baya mallakar amfani wala cuta gare su suka bauta masa saboda haka wannan sharri ne a wata qira'ar wa abuda taghut kuma a cikin su aka samu mabauta masu bautan tagut wa abada tagut kuma aka suka bauta ma tagut duk dai ma'anar da yace sai Allah ya bayyana yace ulaika sharrun makanan waɗannan sune mafi sharri a matsayi wa adallu an sawa'i sabil sune mafi wato bacewa ga barin tafarki wanda yake madaidaici wa idza ja'ukum idan suka zo muku ya rasulullah qalu amanna sai su ce mun yi imani munafikan yahudawa kenan dan a cikin munafikai akwai munafikai waɗanda suke daga cikin larabawa ne suke musulunta amma suke munafinci akwai yahudawa da suka ce su ma sun musulunta amma suka zama to munafikai to irin waɗannan munafikan na yahudawa in suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam qalu amanna sai su ce ai mun yi imani wa qad dakhalu bil kufr alhali ku da kafirci suka shigo nan wajen wa hum qad kharaju bi kuma da kafircin suka fita wato sun shigo da niyyar kafirci kuma da suka tashi fita duk wa'azin da ake yi da yake ƙara imani bai ƙare su da komai ba suka fita da kafircin nan nasu to wannan shine uqubar duk wanda yake zuwa ma sha'anin wato Allah da mugun nufi duk wanda zai zo wajen wato alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da mugun nufi da wannan mugun nufin da yazo da shi zai tafi Allah ya kiyashe mu shi yasa yayin da zaka je ma alqur'ani ka je da yaqini cewa wannan magana ce ta Allah gaskiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda suka ganshi a zamanin suka ce fuskar sa ba fuskar makareci bace babu ƙarya tare da shi ka zo da wannan sai ka fita da imani amma yayin da zaka zo da cuta a cikin zuciyarka to wannan cutar zaka fita wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun wanda kasu da suke da cuta a cikin zuciyarsu sai ayoyin alqur'ani su kara musu cuta su kara musu dauda akan daudar su su mutu suna kafirai Allah ya kiyashe mu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah shine yafi kowa sanin abin da suke koyewa a cikin irin wannan akwai kwankwasar zuciya saboda sun san kansu wato Allah yana cewa tunda ai sun san abin da suka kulla sun san da irin abin da suka shiga to Allah yana cewa Allah ya san abin da kuka koyi saboda haka wanda yake da sauran rai a ransa wanda yake da sauran rayuwa tare da shi a cikin zuciyarsa sai ya tsorata
sai ya tsorata wato Allah wato an tuna min asiri wato yanzu duk abinda nake faɗa duk wato free fall ake gani na wannan sai ya sanya shi shiga taitayin sa shi yasa domin Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa baya daina wa'azi hatta ga waɗanda suke halakakku ne baya daina kiran su domin Allah shine ya san mashigar zuci shi yasa abinda yake kaiwa ya tasiri a cikin zuciya la'alla da wannan sai ga an samu wani sai ga wani ya tsira domin Allah madaukakin sarki ba so yake yawa mutane azaba ba ma yafa'alullahu bi'azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azabar ta ku in kuka yi imani ko in kuka yi in kuka yi shukura ko gode ma Allah kuka yi imani na'am
tara kathiran minhum yusari'un fil ithmi wal udwan wa aklihim as-suhb ladhi sama kanu ya'malu لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
الله يأتي وترى كثيرا منهم كان جنن ديوا daga cikin su يسارعون في الإثم والعدوان suna yin gaggawa suna yin rige-rige cikin aikin laifi da cikin aikin zalunci wa aklihimus suhud da kuma cin haram cin rashawa da haram labisa ma kanu ya'malun tur da abinda suke aikatawa laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhud me yasa malamai wadanda suke jagorancin addini da manya-manyan masu ilimi a cikin su me yasa basu hane su maganar maganganun laifi da suke ba da cin su da suke yi ga haram labisa ma kanu yasnaun tir da irin wannan aiki da wayannan malamai suke aikatawa wannan duk wajen tona musu asiri ne da aibata su da bayyana aibun su wanda kuma a bayyane yake zaka ga da yawa daga cikin su suna gaggawa cikin aikin laifi duk wata fitsara a zamanin nan zaka ga mabubugar ta daga Yahudawa take to ba tin yanzu ba tunda kajiba ka gani irin abin da suka faɗa suka yi sayyidatuna Maryam sharri suka ce sun kashe annabi Isa suka kashe suka ce suka ce duk wani annabi wanda ba su yarda da shi ba za su kashe shi kuma su zauna dirshan ba abin da zai same su masu kisan annabawa a duniya da wa za ka manta su a cikin tarihi kenan suka rinka muhawala ɗaya bayan ɗaya kansu sai sun kashe annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu ƴan mata suna waka ta ba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aibata shi da sifanta shi da matsayin cewa shi makaryaci ne shi kaza ne bayan sun san ba haka bane da cin riba kamar yadda Allah ya aibata su ya ambace su inda yazo fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llah wa qatlihimul anbiya wa qawlihim inna qatalna almasiha ibn maryam wa qawlihim ala maryam buhtanan azima wa aklihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil duk Allah ya rinka jera wayannan to nan kuma gashi muna gani kuma a zamanin mu duk wata fitsara a zamanin nan zaka ga Yahudawa ne da Nasara abin hayya kai coci guda yace ya halatta fada namiji ya auri namiji mace ta auri mace a samu fada a cikin coci wanda sun ce kada ya aure amma a samu fada wanda yake namiji yana neman namiji dan luwadi wannan babu komai a coci ba wai mutane ne ga magari suke fada ba limaman addinin ne suke fada me ya kai wannan wata raka fira minhum yusari'una fil ithmi wal udwan Allah yayi gaskiya kana gani ya rasulullah da kuma ku da ake kai da ake gaya maka alqur'ani kana ganin daiwa daga cikin su yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihimus suhut Allah yace labisa ma kanu ya'malu to sannan sai Allah yace to ai ba su kade bane ina malaman nasu me yasa ba su hana su haka ba ina kake jin kalma wanda take hana irin wannan abun daga wajen wato manya-manyan malaman su da limaman su bal sune suke daure makarya gindi bal sune da sune ake hada baki ake cuta wato duk wata fitsara sabuwa ake fito da ita ina coci wajen maganin fitsara sai dai yazo ya zamanto yayi amfani da yazo yayi amfani da wato rufa ido ya amfani da ɗan bori a kawo wani mutum gurgu ai wata hayaniya a ce ya miƙe sai ga nan da mutane suna kawo kuɗi sun fi kowa kuɗi manya-manyan bankunan da kuke gani duk nasu ne shi yasa suke ba sa son bankin musulunci ya tashi jarinsu a cikin bankunan nan ƙarfi gare shi gari guda za a gani kusa da Lagos wajen kilomita 10 za ka yi tafiya cikin daji gari guda wanda abin nan wanda zai samu gida a wajen sai wanda zai kashe miliyoyi dukiya gare su shine aklihim suhut din cin dukiyar haram shi yasa suke yaki da abin da zai kawar da riba to Allah yace ina malaman nasu suke a cikin wannan ibn abbas yace akwai wato narko mai girma akan malaman musulmi yayin da fitsara ta bayyana a cikin al'umma ba a yin wa'azi a hana barna Allah yace laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhut me yasa malamai da jagororin addini ba su hana su maganganu na laifi ba da cin haram cin rashawa wato kenan malamai yayin da ya zamanto cewar ana cin rashawa ana cin dukiyar al'umma gwamnatoci na yin tabargazar da kuɗi idan malamai ba su yi magana ba sun zamanto ba su da bambanci da bani Isra'ila kuma a cikin wannan akwai wata nukta me bambanci tsakanin al'amal da as-sun'u duk mun fassara da cewa labisa ma kanu ya'malu tir da abin da suke aikatawa amma ai Allah a farko cewa labisa ma kanu ya'malu tir da abin da suke aikatawa a dayar kuma yace labisa ma kanu yasna'un tir da abin da suke aikatawa na sana'a me bambanci tsakanin waɗannan wancan yayin da ya zamanto ga magarin mutane ake fadan aibun su sai Allah yace labisa ma kanu ya'malu dan afuwiyan suke yi amma kuwa wajen malamai saboda da sani suka take gaskiya suke yi kamar wato sun je sun kulla sun sassaka sun gyara sun gyara laifin yadda za su yi shi dan da sani suka yi shi yasa sai Allah ya kira su da cewa labisa ma kanu yasna'un wannan in ba gwanda ta alqur'ani ba me yake wannan abinda malamai suke yi na sako ya sha bamban da abinda ga magarin mutane suke na sako domin yayin da malami zai abu na sako ani ilmin yake da sani da basira sai ya tsara yadda zai to shi yasa yayin da ya zamanto irin wannan ya faru a cikin al'umma ta gama yawo in ya zamanto kan cewar waɗansu malamai suna fassara wannan ayar wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo alaiha alqawlu fa damarnaha tadmira an fassara almutrafun din nan da cewa ahlul ilmi ne Allah ya ce idan muka nufi mahalaka alqarya sai mu sanya umarni na kaddara wato sai mu sanya almutrafun masu ni'ima wato ma'abuta ni'ima ja'alna mutrafiha fa fasaqu fiha sai su zamanto suna aikin fasikanci fa haqqo alaiha alqawl sai wato kalmar Allah ta halaka ta tabbata akan wannan alqarya fa damarnaha tadmira sai mu halaka ta halaka gaba daya wato yayin da ya zamanto kan cewar ma'abuta ni'ima malamai sun zamanto su ne fasikai a cikin wannan al'umma to karshen ta yazo karshen wannan al'umma yazo domin har yanzu kuna gani shekarun baya gidan rediyon BBC sun yi wani bincike na al'umomi suka samu mutane wajen mutum 1000 kai dan su bincike su tambaye su su waye suka fi kowa tasiri a kansu a kasashen Afirka musamman Najeriya kashi 85 sun ce shugabannin addini su suka fi kowa tasiri a kansu su suka fi riƙewa a kan cewa akwai sauran alamar tsira ta hanyarsu yayin da ya zamanto shugabannin addini sun zamanto su ne watsassu su ne fitsararru kaga kenan watsewa da fitsara ta tabbata a cikin al'umma saboda duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi ya ji tsoron Allah akan amanar da Allah ya dora masa ya duba kuma wannan ayar kada ya zamanto yayi tamkar ahlul kitab da wannan abin da same su da wannan abin da suka yi wannan abin shine Allah ya tsine musu a harshen Annabi Isa da Annabi Dawud ان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء sai kaga wato yayin da gaskiya za ta bayyana kamar yanda suka kasa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yazo sai ga malamai da suka take gaskiya suka zamanto su ne mabubbugar sharri su ma sai ga Allah ya makantar da su to sai Allah ya kawo da su sai Allah ya kawo wadansu Allah ya kiyashe mu Allah ya sanya mu a cikin ahlul khair Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantar ta Allah ya sanya mu zaman to mu budan alkhairi Allah ka kawo ni'imar ka da rahama ka a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka dauke azaba da tsanani a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka bamu lafiya da imani da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ka inganta shugabancin shugabannin mu Allah ka inganta ilimin malaman mu Allah ka ba su istiqama akan tafarki madaidaici kuma Allah ka sanya takwa a cikin rayuwar mu baki daya Allah ka karbi ibada mu ta azumi ka sanya mu a cikin wanda suke azumi imanin wahti saba suke sanyawar dare imanin wahti saba masu kokari wajen taimakon addini Allah ka taimake su wanda suke kokari akan tabbatar da duk abin da zai kawo ci gaban addinin musulunci musamman wanda suke kokari akan tabbatar da sha'anin bankin musulunci din nan Allah ka taimake su ka karfafa su Allah ka ba su nasara akan abokan gaban su Allah ka ba mu musulmi nasara akan kafiran kasan nan da kuma kafiran duniya baki daya Allah madaukakin sarki wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu masu neman aure Allah ka yassare musu wanda suke neman aiki Allah ka ba su wanda jarin su ya kare Allah ka tayar da su wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya kuma da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya da imani wanda suka mutu kuma Allah ka ci kansu ka gafarta musu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك